Daga birnin Washington DC sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 31-25-16. Masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BYU Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da Nomad da kuma Dalol. Sai tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da yaurana Alhamis 21 ga watan Yuni shekara ta 2018. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Hafsat Maina Muhammad da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
Akwai alamar cewa an soma shirye-shiryen wani babban taron koli da ake fatar ganin ya faru a tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban kasar Russia Vladimir Putin. Japan ta yanke shawarar dakatar da shirin kwashe mutane a matsayin wani matakin zama cikin shiri koda Koriya ta Arewa za ta kawo wa kasar farmaki.
To kanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa
Rundunar 'yan sandan jihar Plateau ta kame matasa 33 da take zargi su ne suka raunata wasu mutane 20 suka lalata dukiyoyi a wasu unguwanni cikin garin Jos.
Haka kuma za ku ji cewa kotun tsarin mulki a jamhuriyar Niger ta umarci majalisar dokoki ta dauki matakan maye gurbin jagoran 'yan adawa Hamma Ahmadu a majalisar.
Alƙalan kotun tsarin mulkin waɗanda suka dogara da tanade-tanaden da kundin zaben Niger ya kunsa sun buƙaci majalisar dokokin ƙasa ta maye gurbin Hamma Ahmadu da mataimakinsa Garba Hima.
Sai kuma shirin bango da Jummai Ali za ta gabatar mana daga bisani ko mu kawo muku wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke turo mana ta hanyar email. Amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka. Akwai alamar cewa an soma shirye-shiryen wani babban taron kolin da ake fatar ganin ya faru a tsakanin shugabannin Amurka Donald Trump da na Russia Vladimir Putin, a cewar wasu mutane biyu dake da masaniya kan shirye-shiryen amma waɗanda ba sa son ambaci sunan su. Ana sa ran wannan taron zai faru ne a lokacin ziyarar da shugaba Trump zai kai kasashen Turai a cikin wata mai fita. Har ma ana nunin cewa mai yuwa ne su hadu kafin babban taron kungiyar tsaron Turai na NATO da za a yi ran 11 ga watan Yuli, ko kuma bayan ziyarar da shugaba Trump zai kai Burtaniya kwanaki biyu bayan an kammala taron na NATO. Sai dai fadar White House ta shugaban na Amurka ta ki cewa uffan kan wannan batu, kamar yadda ita ma hukumar tsaron Amurka ta ki cewa komai kan maganar a lokacin da gidan rediyon nan na VOA ya tuntube ta. Kwana ɗaya bayan da shugaba Donald Trump na Amurka ya sa hannu akan wata dokar soke shirin da ya gabatar na raba yara da iyayensu da ake kamawa don tsallako kan iyakokin Amurka ba da izini ba, majalisar wakilan Amurka ɗin na shirin ta jefa ƙuri'a a yau Alhamis don tunkarin irin wannan lamarin na raba yara da mahaifansu da kuma sauran batutuwa masu alaƙa da matsalar, abin da ya janyo rabuwar kawuna a tsakanin jagabannin manyan jam'iyyun ƙasar watan guda biyu. Sai dai ana cikin duhu dangane da alƙiblar da 'yan majalisar za su kullo wa lamarin, inda ɓangare ɗaya ke son a ɗauki mataki mai tsanani a ɗayan ɓangaren kuma na son a sassauta duk wasu matakai da za a ɗauka kan lamarin. To labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, Japan ta yanke shawarar dakatar da shirin kwashe mutane a matsayin wani matakin zama cikin shiri koda Koriya ta Arewa za ta kawo wa kasar farmakin bazata na makamai masu linzami, inda ta bada dalilin nasarar da aka samu wajen kulle yarjejeniya a taron kolin da aka yi tsakanin shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un da shugaban Amurka Donald Trump a cikin makon jiya. Jami'ai a yankin Tochigi sun ce yanzu an soke shirin da kai na kwashe mutanen a mako mai zuwa. Haka zalika an dakatar da kwashe mutane da aka shirya za a yi a yankuna takwas nan gaba. An fara irin wannan shirin kwashi jama'ar ne a shekarar da ya gabata bayan da Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami har biyu kan Japan da ma wasu da dama cikin tekunan Japan din. Russia bata bata lokaci ba wajen yin hanzarin maye gurbin Amurka a cikin hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya wacce Amurka din ta fice daga cikin ta, inda nan take Russia ta bayyana sha'awarta na darewa kan kujerar, tana kuma nuna cewa Amurka ba ruwanta da harkar kare haƙƙin bil'adama. Su ma jami'an diplomasiyar Turai haɗe da kafofin watsa labaran Russia duk sun yi cha wajen nuna ita gwamnatin ta Russia a matsayin mai kare haƙƙoƙin bil'adama, kuma suna nuna cewa janyewar Amurka kamar juya baya ne ga wahalhalun da al'ummar duniya ke fuskanta a sanadin taka haƙƙoƙinsu da ake yi. Prime Minister ƙasar New Zealand Jacinda Ardern ta haifi ƴa mace. Prime Minister ta saka hoton ɗiyar tata a shafinta na Instagram yau Alhamis tare da mahaifin ƴar Clark Gayford. Ta ce har yanzu dai bata rada ɗiyar tata suna ba, amma ta haife ta cikin ƙoshin lafiya kuma tana da nauyin kilo 3.31. Ardern yar shekaru 37 ita ce Prime Minister mace ta uku a New Zealand a tarihi, kuma tana cikin shugabannin kasashen duniya mata kalilan da suka haihu yayin da suke kan karagar mulki. Ta ƙarshe ita ce Prime Minister ƙasar Pakistan Benazir Bhutto a shekarar 1990.
Hafsat Maina Muhammad kenan ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na Murya Amurka a nan Washington DC. Madalla, jami'an tsaro a jihar Filato sun cafke tare da gurfanar da wasu matasa 'yan sara suka 33 da ake zargi da raunata wasu mutane 20. Domin cikakken bayani ga rahoton Zainab Babaji.
Rundunar 'yan sandan jihar Filato ta kame matasa 33 da take zargi su ne suka raunata wasu mutane 20, suka lalata dukiyoyi a wasu unguwannin cikin garin Jos. A wata sanarwa da rundunar 'yan sandan ta aikewa manema labarai ta nuna cewa biyo bayan barna da wasu matasa da ake zargi 'yan sara suka ne suka yi a unguwannin Bulbula, Kongorosha, Layin Majema, Tudun Fa'ida da Bauchi Road, rundunar ta cafke mutane 33 kuma tuni ta gurfanar da su a gaban kotu. Kwamishinan yaɗa labaran jihar Filato Yakubu Datti ya mun ƙarin haske kan kamen da ƙoƙarin da gwamnatin jihar Filato ke yi don tabbatar da zaman lafiya.
Da wannan abin ya faru, shi gwamna ya ba da order a nema yadda za a yi aiwana, kuma Allah ya taimaka an samu har yanzu da nake magana police sun shigo su har sun kama shugabansu wani wanda yake da suna Umar Ibrahim alias Dangari, kuma da kusan wanda suke yi tare kusan 30. Yanzu har an kai su kotu an remanded din su a prison kafin a ci gaba da jin maganan, kuma an kama su da kwaye-kwaye su wiwi ne da su tramadol da wukake da sauran abubuwa da magangani da suke dora a jikinsu. To amma murna shi ne mun an kama su an shigar da su yanzu suna gidan kurkuku, kuma muna so mu ɗauka wannan lokacin mu yi roƙo musamman ga matasa a hankali da shaye-shaye, a hankali da yin abin da bai kamata ba. Gwamnati tana kokari a kawo zaman lafiya domin kowa ya samu aikin yi.
Jami'in hulɗa da jama'a na ƙungiyar 'yan Nijar mazauna jihar Filato Alhaji Muhammadu Usman ya ce a yanzu haka hankula sun kwanta.
A wurin mu kan alhamdulillah, saboda tun da mu da su jami'an tsaro da aka fara da kafa da ka yarna da aka ce matasan nan a zakalo su, wanda yanzu haka ya samu wasu daga cikin ku an kame. Kowane anguwa an zamana da uwayen da matasa duka an ba da haɗin kai, kowace anguwa suna kokarin zama da kansu, kuma gaba ɗaya ita gwamnati ta kira duka manyan gari an zamana don saboda irin wannan abubuwa.
Mai ba gwamnan jihar Filato shawara kan harkokin addini Malam Sani Maudi ya ce kamata ya yi hukumomi da dukkan al'umma su duba batun ilimi da zamantakewa.
Gaskiya matsalar da ake ciki yanzu shine in ka lura yawancin yara da suke wannan mummunan ta'annuci shekarunsu duka daga 20 ne zuwa 20 da kadan, wanda yawanci an haife su lokacin da Filato ta riga ta shiga cikin rikici, ba su san komai ba sai rikici da ta'addanci. sun tashi sun ga mutane a rarrabe sun tashi sun ga kullun a ce yau ayi nan a fara guje-guje an fara to ina ga ko da yake yanzu an samu zaman lafiya su har yanzu tunanin su yana ganin kaman cewa wannan shine yanayi tsari na rayuwa abin da ya kamata shine cewa na farko bayan daukar matakan tsaro da ya kamata a dauka a kuma dauki mataki na canje tunanin yara din nan a duba matsalar ilimi yana da muhimmanci wajen gyara mutum da tarbiya a duba ya matsalar ilimi take a cikin garin Jozekewai akwai damuwa akan wannan a duba matsalar zamantakewa jama'a suna rarrabe din nan a kuma karfafa shugabanci na al'umomi
rundunar yan sandan da ta buƙaci jama'a su bada bayanai da za su kai ga dakile matsalar tsaro a jihar Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
To a gaida Zainab Babaji kotun tsarin mulkin kasar jamhuriyar Niger ta umarci majalisar dokoki ta dauki matakin mai gurbin jagoran yan adawa Hamma Ahmadu a majalisa wanda a watan Maris na shekarar 2017 kotun dauka kara ta birnin Yamaita yanke hukuncin zaman wakafi na tsawon shekara daya saboda samun su da laifin wata badakala ta shafi safarar jarirai ga Sulaiman Muna Barma da wannan rahoton
Ainihi mataimakin shugaban majalisar dokokin kasa ne ya rubuta wa kotun tsarin mulki wasiƙa a farkon watan nan na Yuni domin ta fayyace matsayin dan majalisa Hamma Ahmadu bisa la'akari da wani hukuncin da ya hau kansa a ranar 17 ga watan Maris na 2017 saboda samun sa da hannu a wata badakalar sayan jarirai bayan nazarin wannan bukata alƙalan kotun tsarin mulkin waɗanda suka dogara da tanade-tanaden da kundin zaben Niger ya kunsa sun buƙaci majalisar dokokin ƙasa ta maye gurbin Hamma Ahmadu da mataimakinsa Garba Hima shin koya za a iya fassara wannan hukunci a dokance Dr. Abubakar Ahmadu Hassan shine shugaban kungiyar masanan dokokin tsarin mulki a Niger
kundin tsarin zabe musamman ma aya na 8 na 147 da 148 bisan shine wato ita wannan kotu mai kula da kundin tsarin mulki ta tsayar da wannan sakamako da ta huddo wato hakikan yanda majalisa ta tambaya wannan kotu a cikin kuduri da ta huddo ta kwatamta da cewal daga ranar shekaran jiya 19 da watan juin na 2018 malam Hamma Ahmadu ya badda matsayin shi na dan majalisar dokoki wato kuma wannan kuduri yayi konsakaran mataimakin shi civilian din shi a matsayin dan majalisa kenan sai mai gurbin Malam Hamma Ahmadu
bai din sulubewar kujerarsa ta dan majalisar dokokin kasa jagoran na yan adawar Niger Hamma Ahmadu na fuskantar barazanar rasa yancin sa na shiga zaben 2021 idan aka dubi wani sashe na sabon kundin zaben wannan kasa
shi kundin tsarin zana jamhuriyar Niger na 2017 a ayashi na 8 ya kwatanta da cewa duk wanda ya zamanto aka ma hukunci kamar irin na Malam Hamma Ahmadu na darmin kamar yari a shekara guda kuma ba a rehabilitation shi ba fa a iya mishi girgam lokacin da za a zabe barantana shi ya zamanto dan takara wannan kotun koli wadda ta bada sakamako jiya ita ce za ta amshi duka takara ta bincika ta gani wane ne wake da inci game da doka yayi takara wane ne wanda bai da kenan 2021 da red lahiya takarar Malam Hamma Ahmadu amune mai wuya wannan kotu ta amince kenan dai a siyasance an san akwai matsala yanzu game da makomashi
a farkon watan nan na Yuni jamhuriyar Niger da Faransa sun saka hannu akan wasu yarjejeniyoyin da suka shafi fannin shari'a cikin su har da maganar ta saƙiyar mutunan da daya daga cikin kasashen biyu aka yi katarin ta nuna buƙatar a bata shi domin ya gurfa daga bankuliya matakin da yan adawa ke ganin sa tamkar na share hanyar ta soƙiyar Hamma Ahmadu daga Faransa inda ya shafa shekaru yana hijira duk da cewa kawo yanzu hukumomin Niger ba su nuna wannan buƙata ba a hukunce Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
Oh,
kyau madalla a gaida Sallamu Mala Barma. To jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka kuma yanzu agogon na cewa karfe 11:15 na safe ga shirin mu na gaba.
Masu sauraron filin sai bango ya tsage assalamu alaikum. Jama'a Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Malam Aliyu Bello mai magana da hukumar zaben Najeriya zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa. Idan kuna biye da mu a makon jiya Malam Suleiman ya yi tambayoyi guda biyu akan idan mutum ya yi rajista a wani wuri yaya zai yi ya kada kuri'a a wani wuri daban. Sai kuma tambaya akan rikice-rikicen da aka yi a zaben shugabannin jam'iyyu na jihohi har ma yace ana zargin cewa gwamnati sun mallake hukumomin zabe a jihohinsu. To tambaya daya Malam Aliyu Bello ya samu damar bada amsa. A saboda haka gashi nan da amsar tambayar Malam Suleiman ta biyo.
Babban shi ta farko yana da cin mutane su gane cewa zabubbukan da jam'iyyu ke bi ba hukumar zabe ke yi karallin zabubbuka ba. Ko ma zaben tsaye da muratu da gwani ne ballantana na shugabancin jam'iyya. Illa ita hukumar zabe kan umma ta ji. Ha ido kawai take yi batar ikon kari ko ragin abin da su jami'u suka yi illa duk wanda aka yi ba daidai ba don aka yi dubi da dokar zaɓe musamman sashi na 11 na kundin dokokin zaɓe na 2010 da sashi na 87 sun tsari hannun kuma zaɓe karto kan daga harkokin da suka shafi cikin gidan jam'iyyu illa jam'iyya ce ta yi abinta ita za a tuhuma da ta yi daidai. Ko ta kasa yin abin da jama'a suke bi haka zai mata.
Eh to kamar ai yana batun jihohi ne to hukumomin zaben jihohi su suke gudanar da zabubbukan wannan ma ba ruwan hukumar zabe ta kasa?
Eh kwarai akwai zabubbuka da ake yi a ƙarƙashin dokoki da tarayyar Najeriya ta yadda su wanda hukumomin zaben da ake kira SIEC wato ma'ana State Independent Electoral Commission hukumomin zabe masu cin gashin kansu a ƙarƙashin dokokin gwamnatocin jihohi. Waɗannan zaɓuka sun kama daga na ƙananan hukumomi ne kaɗai wato ma'ana ciyamomi da karamboni. Waɗannan zaɓukan da ake yi a ƙarƙashin wannan doka ba hannun kuma zaɓe illa hukumar zaɓe tana ba su kundin rajista domin a doka ba yadda ta yi rajistan masu cika ƙuri'a ba. Akan ba su wannan kundi su kuma su gudanar da zaɓuɓɓuki su bayyana sakamako su waye shi kansa ko waye shi ciyaman. In banda waɗanda suke faɗin tarayyar wato faɗin birnin tarayya na Abuja wato waɗannan yankunan mutum ne shida da suke nan Abuja ba duk sauran suna ƙarƙashin hukumomin zaɓe da ke ƙarƙashin gwamnatocin kundi wadda su ce da ruwa da tsaki ya haka bira ne za su ta ƙarƙashin dokokin su.
To mutum na gaba mu zo kai tambaya ko?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Ina babban bako barka da zuwa wannan filin wannan ya albarka. Sunana Aminu
ne a nan
kasuwar Maraba. Tambaya ta ga babban bako shi ne shin hukumar zaɓe tana da kayyadaddan adadin da za ta yi muna bayani tun da jiya aka cika shekara uku da wannan mulki da ranar da za a fara kamfen da ranar da za a yi zaɓen gwamna da na shugaban ƙasa da na 'yan majalisun shi ne nake so a takaitaccen bayani nake so babban bako ya yi takaitaccen bayani. Tambaya ta ta gaba shin hukumar zaɓe ta jiha ita ce da alhakin zaɓen ƙananan hukumomi ko kuwa ta ƙasa ba ruwanta sai dai ta sa ma wannan hukumar zaɓe ta jiha ido kawai? Tambaya ta ta uku shin akwai ƙa'ida wanda in jama'a na jiha na jiha ba sa son ɗan majalisa senate wani irin ƙa'idodi za su bi yi kiran nema wannan ɗan majalisa ko senate wannan hanyoyin da za a yi ba tare da an shiga kotu ba?
Ce tambaya ka ta bi yanzu ne ya bada ansa a saboda haka zai baka ansa tambaya ka ta farko da kuma ta ƙarshe.
To madalla ina saurare.
To malam Ali gare ka.
To madalla akan tambayar ta farko tun ranar 9 ga watan 1 na shekarar nan da muke ciki hukumar zaɓe ta fidda jadawalin ranakun yin zaɓuɓɓukan da aka sa a gaba wato na 2019. A bisa wannan jadawali za a yi zaɓen shugaban ƙasa a ranar 16 ga watan 2 jira 2019. Sannan za a yi zaɓen gwamnoni da 'yan majalisunsu a ranar 2 ga watan 3 jira 2019. Gabanin wannan zaɓuɓɓuka an ware ranakun wato abin da ake kira zaben tiddabani wanda dukkan biyun kasan nan za su fara wato zaben tiddabani su daga ran 18 ga watan 8 hijirar ta 2018 ya zuwa ranar 7 ga watan 10 na wannan shekara ta 2018 da muke ciki.
Mala Aliyu, kana batun zaben fiddagwani ko ko zaben tsaye da ƴan takara?
Zaben fiddagwani ne, zaben fiddagwani ƴan takara suna ɗaya ne. Abin da ake nufi da fiddagwani shi ne waye jam'iyya ta yi bayan ya yi mata takara. Sannan za su fara neman goyon bayan jama'a wato kamfen kenan. Daga ranar 18 ga watan 11 hijira ta 2018 a matakin mai neman shugaban ƙasa kenan. Ya zuwa ranar 14 ga watan 2 hijira ta 2019 masu neman mukamin gwamna da 'yan majalisun jihohi kuma za su fara neman goyon bayan jama'a ƙarƙashin zaɓen da suka yi da su. Ranar 1 ga watan 12 hijira ta 2018 ya zuwa ranar 28 ga watan wato ga watan 2 na shekara ta 2019 yadda kenan ana rike neman goyon bayan jama'a kimanin awa 24 ya zuwa lokacin kada ƙuri'a.
To, game da tambayarsa ta ƙarshe fa.
Na'am, wata tambaya mai muhimmanci da ya shi ne ya za a cire goyon baya ko a zare ɗan majalisa daga wakilcin da yake ba wa mutane. Ka'ida ce mai sauƙi. Abin da ake buƙata shi ne waɗanda suke ƙorihin ba su goyon bayan wannan wakilci da wani ɗan majalisa yake ba su a matakin majalisar jiha ko majalisar tarayya guda biyu ma'ana wato ta wakilai da ta dattijai. A duk wacce ta kama iya waɗanda ke wannan mazabar wannan ɗan majalisar ana buƙatar aƙalla adadin rajinsu da abin da ya wato abin da ya tsantsar rajinsu su rubuta takarda ya zuwa ga shugaban hukumar zaɓe na tarayya na ƙasa cewar wane da yake ba mu wakilci ya kasa ba mu wakilcin da yake buƙata don haka muna neman a cikin neman shi. Dole ne adadin yawan mutanen da suka samu a takardar nan su zarce rajin abin da suka yanke rijistar kada ƙuri'a a wannan mazaɓa tashi. Idan ita kuma hukumar zaɓe ta samu wannan takarda to wajibin ta ne ta tantance waɗannan sa hannu da aka yi a kan wato petition abin da ake kira takardar kogin kenan. Yadda ake a tantance shi ne hukumar zaɓe ta kan ɗauki lokaci ta koma wa mazaɓar wannan ɗan majalisa ɗin ta baza ma'aikatanta a dukkan rumfunan da suke faɗi wannan yanki nasa a kuma gayyaci mutane su zo su duba su ga ga sunana ga sa hannuna. Idan sa hannun ka ne a baka dama ka sake maimaita sa hannun irin shigan wannan da yake cikin takardar korafi ɗin. Idan tantance aka tabbatar sa hannun ka ne kuma aka tarar an samu sama da rabin waɗanda suke korafi a waɗanda suka yi rijista a wurin suna son a cire musu kuma da bisan nan. To mataki na gaba na ƙarshe ya yi kusan zuwa kenan. Mataki na gaba na ƙarshe shi ne za a zo a kare ƙuri'ar ka yi wato abin da ake kira referendum kai da hannunka za a yi ƙuri'ar ne ko a wannan kuma dukkan waɗanda suke wannan mazaɓa ɗin. Sabu zuwa su duba su jefa ƙuri'a in sun aminta a cire wannan ɗan takara wannan majalisar to tabbas hukumar zaɓe za ta ba da sanarwar an cire shi za ta ba da sanarwar a haifuku kuma ta tura a majalisar da yake wa yake wakilci ɗin to ga sakamakon cire wakili a mataki kaza ita ko majalisa za ta yi aiki da wannan umarni na ita hukumar zaɓe. Baya da haka yana da kyau mutane su fahimci cewa dukkan matakan tantancewar mai daga farkon sa har ƙarshe ana buƙatar adadin mutanen da za su yi kiranniyar nan su wuce rabin yawan waɗanda suka yi kiranta a wannan mazaɓa. Idan ba a manta ba ba da dadewa nan ba a jihar Kogi an yi haka aka kawo ƙorafi a cire wani ɗan majalisa da yake wakiltar wani sashi na jihar a matakin majalisar da tabai ko da aka je aka tantance abin da sakamakon ya fito da shi a matakin farko a gabar farko ma kenan an tarar kashi 5 da ɗigo uku da wato 5.34 kashi 5 da ɗigo uku da kashi 4 ke nan rance aka samu suka fito suka ce ɗaya ga sa hannu da kuma su suna fara cire sun rike an ga cewa wato jama'a za ta yi wato adadin yawan su bai ma kai yadda ma ake bukata ba da kar da wannan matakin ba kuma zaɓe ta yi watsi da wannan kiran ne da ake so a yi kuma ba a ci gaba da yin komai ba illa iyaka har sai ran da wani sake wani korafi ya sake tasowa.
Abin da ya sawaka kenan a yau a wannan filin sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa a madadin wakilin sashen Hausa Nasiru Alhikaya da Malam Buhari Yunusa Kumariya da suka taimaka aka ɗauki wannan shiri akan faifai Jummai Ali ke fatar a huta lafiya.
To madalla a gaida Jummai, yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo ku wasu kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau ya zo ne daga hannun Malam Hussein Dangwace, karasuwa daga jihar Yobe. Yace salam biyoyi Hausa, dan Allah ku bani dama na yi kira ga gwamnatin jihar mu ta Yobe da cewa Allah da manzansa ta gyara mana hanya da ta tashi tun daga garin Jajimaji har zuwa Baimari. Ganin yadda hanya ta yi lalacewar gaske, kullum ƴan kasuwar mu da fasinjoji da ma direbobi sai kokawa suke yi sakamakon yawan haddura da ake samu. Da fatan wannan kira namu ya kai ga kunnuwan da ya dace. Sakon gaba kuwa ya zo ne daga hannun Yusuf M. Ramadan mai Gombawa daga jihar Gomban, Najeriya. Ya ce assalamu murya Amurka VOA, muna fatan Allah ya sa sanya hannu a kasafin kuɗin bana da shugaba Buhari ya yi, ya amfanar da talakawan Najeriya su gani a ƙasa wai an ce da kare ana biki a gidansu, duk da cewa ma ƴan majalisar dokoki sun yi aringizan wasu kuɗaɗe. Sai sakon mu na ƙarshe a yau da yake cewa assalamu alaikum VOA Hausa, Allahu akbar, sake barkewar cutar kwalara a jihar ta Niger. Wallahi abin turne da kuwa Allah wadai, da fatan Allah ya kawo musu ƙarshen wannan cutar kwalara a mun. Sakon ya zo daga hannun Fatima Masa Wada Barikin Lari a jihar Filato.
To madalla, da wannan kuma ka zo ga shirin mu na ƙarshe, labarai a takaice. To a takaice, akwai alamar cewa an soma shirye-shiryen wani babban taron kolin da ake fatan ganin ya faru tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban kasar Russia Vladimir Putin. A cewar wasu mutane biyu da ke da masaniya kan shirye-shiryen amma waɗanda ba su son a ambaci sunayensu. Kwana ɗaya bayan da shugaba Donald Trump na Amurka ya sa hannu kan wata dokar soke shirin da ya gabatar na raba yara da iyayensu da ake kamawa don tsallakowa kan iyakokin Amurka ba da izini ba, Majalisar Wakilan Amurka din na shirin ta jefa ƙuri'a a yau Alhamis don tunkara irin wannan lamarin na raba yara da mahaifansu da kuma sauran batutuwa masu alaƙa da matsalar abin da ya janyo rabuwar kauna tsakanin shugabannin manyan jam'iyyun siyasar ƙasar guda biyu. Japan ta yanke shawarar dakatar da shirin kwashe mutane a matsayin wani matakin zama a cikin shiri, ko da Koriya ta Arewa za ta kawo wa ƙasar farmakin bazata na makamai masu linzami, inda ta ba da dalilan nasarar da aka samu wajen kulle yarjejeniya a taron kolin da aka yi tsakanin shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un da shugaban Amurka Donald Trump a cikin makon jiya. Rasha ba ta ɓata lokaci ba wajen yin hanzarin maye gurbin Amurka a cikin hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya, wacce Amurka ɗin ta fice daga cikinta, inda nan ta kira shi ta bayyana sha'awarta na ɗarewa kan kujerar, tana kuma nuna cewa Amurka ba ruwanta da harkar kare haƙƙin bil'adama. Su ma jami'an diflomasiyyar Turai haɗe da wato kafofin watsa labaran Rasha duk sun ce sun yi ca wajen yin magana akan wannan batu. To masu raro, da wannan muka ƙarshen shirin namu, amma kafin mu sallama, da farko muna miƙa saƙon taya murna ga Mas'ud Alau Aware Masha da amaryarsa wanda za a ɗaura auren su ranar Asabar da misalin ƙarfe 1 ranar wato a masallacin Haruna Danja da ke tudun Wada Zaria. Haka kuma muna miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalan gidan Officer Ali da iyalan gidan Jawando a Accra game da rasuwar Malam Ali da yake zauna a unguwar Dan Juma Sinima a Agege Lagos, wato mahaifin mawaƙin Hausa na Ghana Baba Jamal, wanda ya rasu jiya Laraba. Allah ya gafarta masa ya kuma sa mutum ta zo mu cika da imani. A nan muke ka ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hafsat Mai Muhammad da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta ba da umarni, da ma injiniyan mu na yau Rab McLean. Ni Sarfil Hashim kuma nake cewa sai mun sake da ƙarfe 9:30 na dare, amma kada ku kashe rediyon ku. Da mu Usman da Daula na tafi da shirin yau da gobe, shirin matasa.